كأنه يا الله نهكا الله نكينا نركا بروكك تهت هويبا
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin barista Zainabu Mustafa wanda ya samu lambar yabon majalisar dinkin duniya ta Zansen da ake ba waɗanda suka taka rawar gani wajen tallafawa ƴan gudun hijira Barista Zanna ya samu lambar yabon ne musamman sabili da ilmantar da kananan yara da suka rasa iyayensu sakamakon tashin hankalin kungiyar Boko Haram. Makon da ya gabata, na nemi sanin matsayin ilimin yaran da makarantarsa take yayewa a jarabawar ƙasa sai ya bayyana cewa
yaran suka fara da su a shekara 2007 da na sun gama. Su 30 su da nan da suka gama dukka sun samu sun ware sun ci jarabansu. Yanzu muna fatan su je university. Kuma abin da nake so in gaya miki, wannan kuɗin da aka ɗauka aka ban na cewa wannan ɗinnan a kan yaran nan ne. Zan ba da Safi University a biya musu duk abin da zai kama a gama duk lokacin da za su yi registration sai su ɗau a cikin wannan kuɗin su gama har su kai university nan su gama.
Karamin bayani akan wannan lambar yabo da ka samu.
To, wannan lambar yabo dai ana baiwa duk wanda ke kawo masala zaman lafiya da kuma wanda ya tallafawa ɗan uwansa wanda yake cikin damuwa kamar marayu da kuma mata gajiyayyu da suka rasa mijinsu. To, wannan Allah ya sa yau Allah ya ban ba komai ba daɗin da nake ji. Yau a wayi gari a ce kamar majalisar ɗinkin duniya ita ce da yake babbar kungiya da ta duniya yau a ce ta yaba cewa abinda take yi kai gwarzonsu ne to wannan abin ni ya ƙayatar da ni mafi kuma shi ne in aka dudduba suwa suka fara samun wannan rayuwa yau in aka duba duniya a ce matar Ebe ne Amerika, wanda kuma ita ke fas wani tafarin ta farko da ta tsawon zama tsaya na United Nations Human Rights Commission. In wannan ta tafarin zamu, kuma in aka zo kasan Afirka sai a ce kamar Mwalimu Julius Nyerere, sai zai mutan Tanzania ne da. Wannan sun tabbe irin sunan su ta wani sun yi ƙoranci da wannan abubuwa ta tallafawa mutane da kuma yin gaske yin irin gaske abubuwa da suke yi. To yau a ce a wayi gari yau an kai suna na a ce an kai wannan shi ma abu ne da yake wannan zai ɗau wayansu maganganun ƙanƙanana da yake cewa kai ga ni ne kai ya ne a aka yi abin nan ne da yake nan ne kuma ban taɓa yin wani aikin da nake ba. Ni zaman doya ne na kaina kuma tukuna na bar wannan ɗinnan shekaru goma da ya wuce na cikin ba na yi haka bari ga abin da zan tallafa a kaina. To a nan na fara wannan kuma ni ke gaya ni kuma ba ni da wani abu a duk duniyan nan ba wani in ba a cikin ne gidi ba ba ni da gida ba ni da komai duk abin da nake da shi a duniya ina cikin ne take. To ni ina da ina da fatan cewa duk abin da zan yi kuma duk rayuwa na a nan nan gama. To don haka shi ne ya sa nake to yadda za mu yi na tallafa a junanmu mu taimaka kanmu a manyan mangarin ƙarasa har lokacin da Allah zai yi.
Yawa to barista ka taimaka wajen shiga tsakani har aka samu sakin ƴan matan sakandaren Chibok da dama a shekara ta 2014. Ya kai iya cimma wannan guri kuma yaya za ka iya tallafawa wajen ganin an sako sauran 113 nan da suka rage yanzu a halin yanzu?
To, wani fara da nan da riga kuma ta hukun da cikin magana. Na tsaya sun ga wannan abin da ya faru a nan. In ana magana gaskiya ana magana mutane kamar miliyan 6 suka bar matsuguninsu. Wasu sun bar sumbata, wasu ba su yi wajen da 'ya'yansu suke ba, wasu ba su matansu ba, wasu ba su da mijinsu ba. To wannan halin muke. To kuma wannan abin shi ne yasa akwai za ki je yau ki je IDP kamfanin za ki je yaro dare ne shekaran sa biyar bai ma san sunan babansa ba. Balle ya san ma da rufi ya san yarensa ko ya san ma wani addininsa amma yau a zuwa ce a waɗannan halin da nake ake ciki waɗannan yaran za ki same su sama da 20,000 ya za a kai su yaya za a yi da su to waɗannan abubuwan shi ya fi irin damuwa amma abin da nake nufin wannan duk wani abu da aka fara dole za a fara shi da ɗaya in aka je abin yana farfadawa to mun je na ɗaya an karɓo 21 wallahi to in aka je na biyu an samu 82 in ga duk wannan abubuwan kai maka yana kai ya abu ne to idan da fatan shi ne a je saura da yake abin yana farfaɗa ne sai a ji ake ce a bar kowa da kowa za a yi a yanzu abu da ake a je su fitar da su biliyan ya ce don Allah ka zata ba wani a fita ne wannan ko a ce yau in nan ba a yi ba su sayar da wani wannan abubuwan ya fi muhimmanci da a ce yau a mu je da wani sai wani to wannan abun ba bai cikin abun al'adar da ke biyan yin da yake nan da yake nuna yadda mun fi da fiye da fiye in ana neman fiko farfadawa ke a sa kowa da kowa to shi ne halin da ake ciki kuma halin da gwamnati amma ni na ɗaya ba gwamnati ne ban yi wa aiki ban ma yi wa kowane gwamnati ba balle ma ce ina yi ta gwamnati ina yi wa gwamnati ne to ina nan ne muke na to amma wannan ya ga nan da aka yi ana nan ana tattaunawa da kiji wannan matan ya fita matan nan ta faɗa kuma kiji yadda lai ma mutu ya faɗa to wannan suke ana yi to ba dama kuma wai ba wani abin da ke yi ni ne ce ya ana yi mun kinga ba wani abin nan ba yake su ma sun faɗa can kuma an yi da ni suke na yi
eh ka san abin da yasa su ƴan matan Chibok dinnan sai ka ce sun zama alama ce ko kuma ƴan matan Chibok dinnan sun riga sun zama idon duniya
kore to na abin da yake so ne ga wannan kinga kamar yanzu a South Africa lokacin da aka yi wannan ai ba fara yabawa ba sai da Nelson Mandela yake na gafartawa duwan da ya yi mai ya kuma sani da aka yi aka rige ne na shekara 27 na ya ce ba ni kuma na manta da ya fi aka sai ta gabo ne ta ku ina son ta ba ki wani tabbaci da ya kuma na wannan wannan abin bai fara faruwa ba duk duniya an ce Boko Haram nan abin nan ne ke rage da su ne ba ma wanda ya yi sai ya bude ba ke ce wannan haka za a yi amma ina so in yi hannu idan ba ƙarfi gwiwa da shugaban ƙasa ya je United Nations nan ya gaya musu cewa ina so in yi sulhu da su waɗannan ababen duk bai faruwa da bai faruwa duk wani abin da wani ya yi bisa ga wannan ya kamata duk in za a yi bayarwa a baiwa shugaban da ya je can ya yi wannan magana domin shi ne ya sanya dukkan abubuwa da yake ya faru a kan wannan dinnan aka rufe kunne inda abin da ya faru da akwai abubuwa kyau uku da ya fito a cikin wannan sulhu da aka yi na ɗaya sun fara yawa na jira magana na biyu matan nan an karɓo su da leda a ce da leda wani abu an karɓo da leda wani abu to na uku matan nan duka da suka zo bawon da aka yi lalata da ita.
Barista ya yara sun zo da ba ma da ciki ba har da goyo kuma a ce bawon da aka yi lalata da ita. Kai ma ka san a cikin su akwai waɗanda suka zo da jariri a hannun su.
In ga ɗaya da ya faru. Duk wanda muka karɓo da ni wanda wani su bai aka ba duk wanda muka karɓo.
Eh wancan waɗanda kuka karɓo wancan lokacin ko?
Yawwa.
Eh na fahimta eh. To Allah ba da lada ya kuma ba da nasara ya kuma tabbatar da kyakkyawan niyya. Nan kuma za mu yi sallama da bakon namu barista Zannabukar Mustapha. wanda ya samu lambar yabo ta hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya domin ilmantar da ƙananan yaran da suka rasa iyayensu sakamakon hare-haren ƙungiyar Boko Haram. Yanzu a madadin sa da kuma Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri da kuma fatar za a sa da sauran ƴan mata 113 da suka rage a hannun ƙungiyar Boko Haram da dangin su lafiya da alheri.
Kai mata sune duniya, sune daɗin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya.